Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiyar harkullin tambar karin taji haƙin dan adam a yau shirin zai bi ta wasu shirye-shirye da samu a wannan shekara ta 2023 mai fanfana ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Binai gabannin kammala wa'adin mulkin tsohon shugaba Muhammadu Buhari watan mayin 2023 mun ka muku labarin Muhammad B Alhassan na kamfanin Fahama wanda ya bar labarin makalewar kudin sa daga ketare kimanin naira trillion 17 inda aka ga takardar shigar da ƙara a kotun tarayya ta Lagos daga tsohon ministan shari'a Abubakar Malami karshe dai kotu ta kori ƙarar amma kudin sun ci gaba da makalewa duk da lauyoyi sun gano an boye kudin a babban bankin Najeriya CBN Muhammad B Alhassan a lokacin ya nuna takeicin sa ga abin da ya faru da shi
wannan abin da yake zai taimaka wa kasa ko da cin da na zama dan Niger ne ko na zama dan Ghana ko Cameroon ne ai na kawo kudi a Najeriya dole da akali ne ya abin da zan yi balle ina dan Najeriya kuma na kawo wanda zan taimaka ma al'umma in taimaka ma kasa kuma me zai sa ana mun hasada ai cewa ya kamata a bani takardar yabo saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi baba Buhari yau yake sati 7 kenan na kawo magana nan ma VOA kuma kuna taka rawan gani saboda haka ina roko president Muhammadu Buhari a sake mun kudi na saboda Allah kai ne daya a Najeriya zaka ce ayi kuma za a yi in ka ce kar a yi ba za a yi ba tunda Muhammadu bashi da laifi
Hakanan a shekarar mun kawo muku labarin rasuwar Muhammad Bello na kamfanin Fahazata Global a Masar wanda tsohon shugaban karamar hukuma Abuja Abdullahi Kandido ya ba wa kwangilar gina jerin shaguna a kuje kan kuɗi sama da naira miliyan 130 ta hannun shugaban APC na Abuja Abbas Baba Muhammad Bello wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira aka waye gari ba kwangilar kuma ba kuɗin kafin alƙalamin inda aka ce an yi wa 'yan siyasa hidima da su duk da yanzu jam'iyyar PDP ce ke mulkin karamar hukumar Abuja Abbas Baba ya ce zai bi kadin kuɗin magadan marigayi Muhammad Bello
ci gaba ne ko wani shugaba ya zo yana buƙatar ci gaba na al'ummarsa mai kalangu ya zo ya samu ayyuka wanda Kandido ya fara bai gama ba kamar yadda Kandido ya samu wanda Mika ya fara bai gama ba kuma ya gama su to na tabbatar da mai kalangu ba zai ce a'a akan ayyukan da Kandido ya fara ba tunda na alkhairi ne musamman na jama'a na karkara kuma sannan Alhaji Bello da kansa ya faɗa maka a hirar mu ta baya cewa yayi signing agreement da wannan company a matsayin an bashi aiki zai yi aiki to kaga fitan Kandido bai shafi agreement din da Alhaji Bello yake da shi da karamar hukumar Amaka ba
hakanan mun kawo muku labarin rasuwar Lawal Audu Abubakar kofar fada kefi dan gidan marigayi Audu Abubakar mai rukunin gidajen imani estate a unguwar Maitama Abuja wanda ya tafi tashin mallakar gidan da ya gada daga mahaifinsa a layin Madera da sauran kaddarori amma shiru kake ji aminansa Malam Muhammad Liman Lafiya da tsohuwar uwar gidansa da ƴarsa na neman haƙin marigayin
a time da muka ji maganar mutuwan na taso a dunya daure mun kai da yake mutuwa na Allah ne ba mu da abin da zamu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu ma kanmu muna nan hanyar zuwa saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne mai yi shi ne komai amma muna roko azu kafin a ba duk maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni da akwai shaura kuma wannan ya karba to kuma muna buƙatar gudunmawar jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganar lawayi ya zama masu gado
A shekara mai ban kwana mun shiga Bauchi inda muka kawo muku labarin yadda ake binciken DPO na 'yan sanda na yankin dutsen Tensha a Wali Ilu wanda ya gana wasu matasa masu sana'ar sayar da dabbobi a zaba bisa tuhumar zargin batar wani rago har ɗaya daga cikinsu Abidin Aminu daga bisani saboda raunukan da ya samu ya riga mu gidan gaskiya lamarin ya so kawo mummunan tashin hankali a Bauchi amma rundunar 'yan sanda ta ce tana bincike bayan samun korafi daga dangi da jami'an kare haƙƙin ɗan adam dan uwan marigayin Safwan Muhammad ya ce yana buƙatar diyyar ran ɗan uwansu daga rundunar 'yan sandan da kuma ɗaukar matakan shari'a kan DPO Ilu dan kar ya ci gaba da hallaka waɗanda ake tuhuma
muna roƙo gwamnatin jihar Bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fadaji na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kar ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidina mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wannan al'amari ba taba samun sa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma
wane ne kuke so a yi anan kenan
muna son a biya mana diyar ran Abidina Aminu muna son mahukunta da wanda suke fada a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya mana diyar ransa
muna jiran jin sakamakon binciken yan sanda kamar yadda kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya yi alƙawari a cikin shekarar shirin ya sauka a unguwar Waterboard dake Jalingo babban birnin jihar Taraba inda wata yarinya mai shekaru 13 kacal a duniya mai suna Zainab tace malaminta na allo mai suna Husaini mai guduma wakari ya yau da late yayi ta fasikanci da ita ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba inda ta samu juna biyu bayanan da muka samu Zainab ta haifi ɗa namiji da taimakon wasu kungiyoyin jin kai inda magana ke gaban kotu dan bin haƙin yarinya wacce marainiya ce Zainab ta ce Husaini mai guduma ya fara rubuta mata rubutun sha a hannu tana tantewa har ya kai ga cibiyarta da sunan za ta iya karatu sosai
na na koma ne shi ne sai ce ko zai aiki na karshe gani to sai na ga kamin sai na daure da kalle ɗaya
me kalle ɗaya
zani kalle ɗaya ji
ba riga ba komai zai aiki kenan
eh to rai ne ya fara abu da
daki ne ko a wani waje ne a gidansa
a daki a cikin gidansa ne a irin turaka haka gefen shi daban
mutane ma in bai so ba za su zo wajen ba kinan
a ba za su zo ba ta kofan baya ma ya ce min na zo na samu
eh sai kika je kika shiga ba wanda ya ganki a lokaci
babu kowa ma a gidan shi ne
a ranar
eh
ko ya sallame su sun tafi anguwa ne saboda akwai aikin koyon karatu da za a rana
to ina ga ban sani ba kan ba kowa a gidan rani shi kadai ne
Malam Husaini mai guduma wukari ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa baya shakkar a yi masa binciken kwayan halitta na DNA.
Tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a ji a gwada jinin yaro a gwada komai na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba. Sai suna gudu menene?
Duk wani zargin za ta koyi karatu za a cire mata aljanu duk wannan bai shafe ka ba.
Wallahi lazi la ilaha illa huwa ina san wannan maganar Allah ya tsine ni. Wallahi ka ji na ce maka wallahi. Wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa. Kishiri ne da wai an mata rutu hannu an mata mara idan na yin sa ina cikin watan azumin Ramadana Qur'ani yanzu sai Allah ya tsire mini albarka kuma in mutu kafin in je an yi haka da ita duk shari ne wanda kungiyar kowane irin kungiya da na ga fiskokin yi zana ne a wurin in ma su suka shirya za ta fito da su wanda suka shirya kawai ni abin da na sani kenan amma magana na kotu
mun kawo muku labarin binciken da rundunar yan sandan Nasarawa ke yi kan yadda ake zargin wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya da ke Kefi da karɓar miliyoyin naira da sunan sama wa wasu mutane aiki amma lamarin ya zama zane kan ruwa ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Fati ya kafa kwamiti ya je asibitin inda ya dakatar da dukkan ma'aikatan don kar su yi katsa London da binciken da ake gudanarwa bakwai daga waɗanda ake tuhuma na nan amma ɗaya daga ciki Peter Dare ya arce ko sama ko ƙasa shugaban ma'aikatan asibitin Muhammad Habibu Nagoggo na cikin waɗanda ake tuhuma inda yake cewa
to wajen da aka rike su akwai transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na manager da aka bibiya kuɗi account ɗin su su ma sun confess a statement ɗin su to ni ma aka na ka ba account ɗin su ka ce kai duk na kai musu ban account ɗin ka kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci zuwa lokaci sai ina wurin su
wato yanzu kana jiran duk yadda bincike yayi kenan kawai kai kana sauraro
na'am
eh kana sauraron sakamakon bincike ne kawai yanzu
eh ko su yan sanda suna bincike Federal America ta da masana bincike
su ma yan kasuwa da shugaban karamar hukumar Kuje a Abuja ya ruguza wa shaguna a kasuwar Wowo sun yi nasara a kotu inda har alƙali ya sa a carki shugaban karamar hukumar Abdullahi Suleiman Sabo shugaban yan kasuwar da suka tafka asara Alhaji Bature Zaria ya ce har yanzu ba a bi umarnin kotu ba
kotu ta ba commissioner yan sanda na Abuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari mun cika duk sharuɗa mun kai musu court order da komi har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi domin ta kanta hukumar Abuja din kamar ma ba shugabanni idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komai ba sai sun kashin kansu suna so su zo su tauce gidajen mutane ba doka ba order shi ne talaka ba kowa bane a Abuja a wurin shi tun Musa Bello ake wannan mun rubuta takarda mun yi magana a radio mun rubuta Musa Bello mun je mun ya ma ki ganin mu to gashi har Allah ya cire shi
A bakin Allah ya kai mu shekarar 2024 zamu duba batun wata mata Hadiza matar Salihu direban jami'ar jihar Kebbi kan dambarwar rabuwar auren sa a sanadiyar kwayoyin halitta genotype da kan sa haihuwar ƴaƴa masu laulayi sannan sai labarin wani shahararren malamin Islam a Gombe Muhammad Kabir Ismail da ya fada hannun ƴan damfara har suka nuna masa kamfanin shinkafa na Rufa'i a Kano yanzu ya kammala zaman gidan yari amma masu bin sa bashi na jiran kudin su miliyoyin naira sai kuma labarin Ibrahim Muhammad sojan sama daga Kaduna wanda ya zargin ba da wani laifi ba da yayi aka ce an kore shi daga aiki a Abuja masu raro ƙarshen gida ta mutu yau kenan yanzu a madadin duk waɗanda aka ji moriyo su musamman ma Nasir Adam Alhikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa kuma kasance lafiya